This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 3 ga watan Disambar shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, yau Talata jami'an Falastina sun ce fata da kungiyar Hamas na dab da cin yarjejeniya kan shirin gudanar da ayyukan tafiyar da yankin Gaza bayan yaki. Ministocin kungiyar tsaro ta NATO sun bude tattaunawar kwanaki biyu a yau Talata a Brussels da nuna goyon baya ga kasar Ukraine. Haka kuma za a ce wa kasar China ta sanar da dakatar da fitar da muhimman sinadaran gallium da germanium da sauran muhimman kayayyakin fasaha na zamani zuwa Amurka.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa wasu ƴan Ghana na ci gaba da cece ku ce kan bayyanar wasu hotunan masu kada ƙuri'a da ake zargin sun dauka yayin zaben musamman da aka gudanar a ranar Litinin.
Mista kai police security ko soja da aka kai zabe shi ka zo kana take picture kana son a biya ka ne ko me.
A Najeriya kuma ƴan kasar na bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da hukumar sadarwa NCC a kasar ta ce ta shirya tsabdan ƙara kudaden kiran waya da na data.
A wannan kadi da aka yi gasa ba mu goyon bayan saboda ci ma ya gagare ka ba dai rika waya mutane ma na sai da wayoyin su saboda cin abinci ba dai ana maganan karin kudin charges na waya.
Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar inda shirin da wannan makon zai kawo muku kashi na biyu na tsokacin da wasu mahalarta taron daraktocin noma na kananan hukumomi 774 a Najeriya suka yi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Talata jami'an Falastina sun ce fata da kungiyar Hamas na dab da cin yarjejeniya kan shirin gudanar da ayyukan tafiyar da yankin Gaza bayan yaki. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar fata da ke mulkin wani bangare na yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye da kuma kungiyar Hamas da ke rike da yankin Gaza tun shekara ta 2007 tare da naɗa wani kwamiti mai kunshe da ƙwararru 15 masu zaman kansu na siyasa don gudanar da yankin zirin Gaza. Jami'an sun ce shirin zai biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila. Tattauna da kasashen Amurka da Masar da Qatar suka yi na tsawon watanni da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza har yanzu ba ta cimma matsaya ba tsakanin Isra'ila da Hamas. Amurka da sauran jami'ai sun bayyana fatansu a cikin 'yan kwanakin nan cewa yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ka iya taimakawa wajen ci gaba da ƙoƙarin tsagaita wuta a Gaza. Ministocin kungiyar tsaro ta NATO sun bude tattaunawar kwanaki biyu a yau Talata a Brussels don nuna goyon baya ga Ukraine kan batutuwan da suka fi daukar hankali yayin da kasar ke fafutukar kare kanta daga mamayar Russia da ta fara kusan shekaru uku da suka gabata. Tunda dai kasashen kawance suka yi alkawarin bada tallafin miliyoyin daloli a wani sabon tallafin soji ga wannan tarukan da suka hada da sabon zagayen taimako daga Amurka da Jamus. Shugaban kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya shaida mani ma labarai cewa abokan kawancin na buƙatar ci gaba da bayar da goyon baya kuma taimakon soji shine aiki mafi muhimmanci a wannan lokaci. Baya ga tattaunawar ministocin kungiyar tsaro ta NATO, ajandar da ta haɗa ta bayan nan na taron majalisar NATO da Ukraine yayin da jami'an Ukraine suka matsa kaimi wajen shiga kungiyar. Kasar China ta sanar da dakatar da fitar da muhimman sinadaran gallium da germanium da sauran muhimman kayayyakin fasaha na zamani zuwa Amurka. Ma'aikatar kasuwanci ta kasar China ta sanar da daukar matakin ne bayan da Washington ta fara da jerin sunayen kamfanonin kasar China waɗanda ke da ikon sarrafa kayayyakin kera na'urorin kera kwamfutoci da manhajojin kwamfutoci da na'urorin adana bayanai. Ana buƙatar irin waɗannan sinadaran ƙera ƙwaƙwalwar kwamfuta don aikace-aikacen ci gaba. Tunda farko Beijing ta buƙaci masu fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje su nemi lasisi don aika muhimman kayayyaki irin su gallium da germanium da Antimani zuwa Amurka. Kamfanoni 140 da aka sanya su cikin jerin sunayen da Amurka ke kira sunayen da aka amincewa waɗanda ke da ikon sarrafa fitar da kayayyaki kusan duk sun dogara ne ga ƙasar China.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Ghana. Jama'a na ci gaba da cece ku ce biyu bayan zaɓe na musamman da aka gudanar a ranar 2 ga watan Disamba. Gabanin babban zaben ƙasar na ranar 7 ga watan Disamba mai zuwa. Hotuna da wasu masu kada ƙuri'a da ake zargin sun ɗauka a wuraren zaɓe sun bayyana a kafafen sada zumunta, lamarin da ya haifar da zargi tsakanin jami'in siyasar ƙasar, inda kowanne ke musanta hannunsa a cikin lamarin. Ga rahoton da wakiliyarmu Hawa Abdulkarim ta aiko mana.
Rigimar ta fara ne bayan da aka gano wasu masu kada ƙuri'a suna ɗaukar hotuna yayin kada ƙuri'arsu. Abinda wasu ke ganin ya saba wa dokokin tsaron ƙuri'a kuma yana iya yin tasiri ga gaskiyar tsarin zaɓen. Wasu 'yan Ghana sun bayyana damuwarsu kamar haka.
Sunana Fatima. To me yasa kai police, security ko soja da aka kai zaɓe sai ka zo kana take picture, kana son a biya ka ne ko me?
Sunana Nura. Abin da bai dace ba, kai da ya kamace ka hana kuma kai kake yi. Mutum ya dinga yin zaɓe kuma ya zo yana ɗaukan picture, ai bai dace ba, shine bai kamata ba gaskiya.
Wakilin jam'iyya ta hamayya NDC da na zanta da shi ya zargi abokan hamayyar su da shi wannan abin domin kawo tarnaki ga zaɓen.
A yawa su Central Constituency Chairman NDC, police da suke zuwa suke vote nan, suka vote sai su doki picture, su yanka picture, suka vote da suka cast sai su doki picture. Isa ina zamani bayan ga sanaji na faɗi ma electoral officers nan kama ga abin da suke yi, sana insist kama ina so su delete pictures da suke advert suke dokin nan ce suka delete. Amma MPP agent nan ya yi fushi kaman don misa ni dan zo ni fadima electoral officers nan kaman ga abin da suke yi.
Shi ko wakilin jam'iyya mai mulki MPP ya karyata zancen.
Abdulrashid Sambo, research and elections officer, ba gaskiya cikin wannan magana domin na nan ga tun 5:30 a.m. sannan ma yi su zo ni na sai nan ga mu da su da agents mu duka muka duba papers duka komai ya set kuma ban move ko so guda ba. Ya NDC ma manyan su sun zo ma bai daji ba balle ma su sa abin da ke tafiya. Ke ina sai shi na gana wani rikici wurin. Sai na zo tambaya kamar me ya kawo rikicin? Wai su wani ya sa nuku da ku yayi kamar zai yi.
Masanin harkokin siyasa Dr. Muhammad Marzuk Abubakar yayi bayani kan lamarin kamar haka.
So alhamdulillah an yi special voting da lafiya ko da yake akwai wasu illoli da aka samu cikin wannan special voting, amma wani illan da ke cikin shin ayi zabe a doki hoto a gwada ma wanda aka zaba, to wannan babban abu ne da yake bai kamata yana cikin demokratiyyarmu ba, domin yana kawo wasu fitinai. Na farko, wannan doka ma bai yarda da shi ba, domin al'ada ne cikin demokratiyya da ake cire votin ka sirrinka ne. Bai kamata wani ya ga abin da za ka yi in ka shiga posin ba, ko kuwa wani ya gane kan da za ka zaɓi wani.
Hukumar zaɓe har yanzu bata fitar da wata sanarwa kan wannan batun ba. Sai dai wannan lamarin ya kara haifar da fargaba yayin da kasar ke shirin gudanar da babban zaɓen ranar 7 ga watan Disamba. Hawawa Abdulkarim Yokwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kwana guda bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da yin afuwa ga ɗansa Hunter, fadar White House ta ce ana sa ran shugaban zai ƙarin afuwa ga cin kai ga kafin ya bar mulki a wata mai zuwa. Sakataren ya labaran fadar White House Karen Jean-Pierre ta faɗa manema labarai jiya Litinin cewa Biden ya yi tunani sosai kan wannan tsari kafin ya aiwatar. Hunter Biden na fuskantar hukunci a wannan watan saboda laifin bindiga da laifin haraji, kuma ana iya ɗaure shi tsawon shekaru. Biden ya ɗauki tsawon watanni yana alkawarin ba zai yafe wa ɗansa mai shekaru 45 ba. Lauya wanda ya shafi shekaru da yawa yana shan hodar Iblis yayin da rayuwarsa ta shiga cikin kamari. Amma shugaban ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin Lahadin ta gabata cewa tuhumar Hunter Biden zaɓi ce kuma yana da nasaba da siyasa. Da nufin daƙile yaƙin neman zaɓensa kafin ya fice daga takara a watan Yuli na tsawon shekaru 4. Wata kota a Turkiya ta daure masu zanga-zanga tara da suka kawo cikas ga jawabin shugaba Tayyip Erdogan yayi a Istanbul a makon da ya gabata, inda suka zargi gwamnatinsa da cigaba da fitar da man fetur zuwa Isra'ila duk da takunkumin da aka sanya wa kasar. Lamarin ya faru ne a yayin jawabin Erdogan yayi a gidan talabijin a wani dandalin tattaunawar a ranar Juma'a, inda masu zanga-zanga suka ce gwamnati ta gaza wajen tabbatar da kalaman goyon bayan Falastinawa. Sun yi ta rera taken jiragen ruwa na jigilar mamai zuwa Gaza, a daina rura wutar kisan kare dangi. Yan sanda sun kama masu zanga-zanga daga wajen taron, kuma masu gabatar da kara sun tuhume su da laifin zage shugaban kasa da kuma halarta wata zanga-zangar da bata dace ba. Ofishin babban mai shigar da kara na Istanbul ya ce kungiyar ta tsara yadda suke gudanar da ayyukansu a cike da wajen wurin taron, tare da neman tsare su har sai an gurfanar da su a gaban kotu. Kaman da ya janyo hukakausar suka daga 'yan siyasar adawa masu rajin kare haƙƙi, shugaban babban jam'iyyar adawa ta Republican People Party Ozug Ozel ya yi tadda tsarewar a matsayin wani launi ga demokaradiyya. Daga ƙarshe Taiwan ta kaddamar da layukan waya ga matafiya masu neman bayanai game da tabbatar da tsaron lafiyarsu yayin da suke tafiya ƙasar China, wanda kwanan ta samar da tsauraran ƙa'idojin yanke hukunci ga masu goyon bayan 'yancin kai na tsibirin. Ingantacciyar layin neman taimakon gaggawa na da nufin taimakawa wajen magance hadarin kare lafiyar mutum da ke da nasaba da balaguro zuwa kasashen China da Hong Kong da Macau da babbar hukumar kula da harkokin Taiwan ta kasar China da majalisar harkokin kasar ta sanar a ranar Litinin. China dai na ikirarin Taiwan a matsayin wani yanki na kasar ta, kuma bata yanke hukuncin amfani da karfi ba wajen maida tsibirin karkashin ikon ta. Majalisar harkokin kasar ta dauka gargadin balaguran kasar China zuwa mataki na biyu mafi girma a farkon wannan shekara, bayan da Beijing ta buga hukuncin shari'a ga masu goyon bayan 'yancin kai na Taiwan. Shari'ar da aka sanar a watan Yuni sun hada da hukunci mai tsanani na kisa ga waɗanda suke gwagwarmaya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da ya rage wasu 'yan kwanaki hukumar sadarwa ta ƙasa a Najeriya ta sanar da ƙarin kudaden kiran waya da na data, 'yan Najeriya na ci gaba da zuba ido su ga irin yadda ƙarin zai shafe su, musamman masu amfani da wayoyin hannu na tafi da gidanka. Tunda dai kamfanonin sadarwa na MTN, Airtel da sauransu suka ce sun shirya tsab. Ga rahoton da wakilin Lamida Bakar ya aiko mana.
Hukumar sadarwa ta ƙasa ta sanar da sabbin ƙare-ƙaren kuɗaɗen kiran waya a duk faɗin ƙasar, tare kuma da tsarin aikewa da sako ta text da kuma data, inda hukumar ta ce wannan sabon tsarin zai fara aiki a duk faɗin ƙasar nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Wannan lamarin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake kai ruwa rana game da dokar haraji wadda ke gaban majalisar ƙasa a yanzu. Tuni dai kamfanonin waya da suka hada da MTN, Glo da dai sauransu sun bayyana sun shirya tsab domin daukar wannan mataki. Da jin wannan bayani ya sa na tuntube wani jami'in sadarwa da ke sashen talla a hukumar MTN ta Najeriya, Musa Samuel Oko, kuma ga ƙarin bayanin da ya mini dangane da wannan lamarin.
Kwata-kwata ba zai ma wuce 50 kobo ba. Ana cajin ka minti naira 5 minti daya, caji ka maybe 5 naira 50 kobo kuma 6 naira.
Kawai yanzu dai 'yan Najeriya da dama na ci gaba da bayyana takaicinsu dangane da wannan mataki wanda hukumar sadarwa kasar ta dauka, kuma ga abin da suke cewa.
They should level it to the beneficiary of the masses so that we ourselves can.
Wannan tana cewa ne sunana Joy Emmanuel. Ta ce a ƙashin gaskiya a duba matsalar da muke ciki, musamman ta tattalin arziki, kuma yanzu ga ƙarin kuɗin waya na kiraye-kiraye, wannan babbar matsala ce da talakawan Najeriya za su shiga. Wannan abin takaici ne, akwai bukatar hukumomi su ɗauki mataki domin a samu sauƙin wannan lamarin. Shi kuwa wannan da ke da suna Bari ya ce.
The masses are suffering from the previous sufferness the government have placed.
Yana cewa ne sunana Bari Bolu Afo yace wannan mataki da hukumar sadarwa ta dauka a yanzu abin takeici ne. Mutanen Najeriya dai na cikin bakar wuya, kuma a yanzu a ce duk da kiran waya sai mun ƙara makuddan kuɗi, ya kamata hukumomi su dauki mataki domin gudun halin da zamu shiga. Gaskiyar magana ba mu ji dadi ba, ya kamata gwamnati ta dauki ƙwararren matakai
a wannan ƙari da aka yi gasa. Ba mu goyon bayan saboda ci ma ya gagare ka bare rika waya, mutane ma na sai da wayoyin su saboda cin abinci bare ana maganan ƙarin kuɗin charges na waya.
Lalle wannan abu bai zo mana da mamaki ba, saboda yanayin yadda Najeriya da shugabannin Najeriya ke kokarin talamar talaka haraji, to kaga wannan abu ba karamin illa ce ga talakawan Najeriya ba.
Sunana Abubakar Kesale. Irin yanayin da muke ciki a ce kuma an saki kawo muna wanga bala'i na cewa a kara muna wasu VAT, gaskiya ba muna adadi, muna roƙon dai ga shugabannin mu gaskiya su tausaya
masu shari'a akan al'amuran yau da kullun. To ne dai suka fara tsokace dangane da wannan dambarwa. Mr. Okoko John, wani mai sharhi ne a al'amuran yau da kullun a yankin na Niger Delta, yace
government must do everything, stop the double taxation that is a big problem to us.
Yana cewa ne gaskiyar magana, ya kamata hukumomi musamman gwamnatin tarayyar Najeriya ta rage makuddan kuɗi musamman waɗanda take kakkafawa kamfanoni musamman na haraji, ko da talakan ƙasar zai samu sauki. A sani fa sai da waya za a iya kowace mu'amala, kama daga ta banki da sadarwa da dai sauransu. Kuma wannan mataki da aka ɗauka a yanzu abin takeici ne, misali akari da halin wahalhalu da 'yan ƙasar suke ciki a yanzu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To a gaida dan mutan Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da ke da cigaba. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tsokacin da wasu mahalarta taron daraktocin noma na ƙananan hukumomin Najeriya 774 suka yi, kan yadda za a wayar da kan mahalarta taron da kuma ba da shawarwari ga gwamnatin tarayyar ƙasar. Kada na ja ku da nisa, ga baban gida Jibrin da ci gaban shirin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na noma tushen arziki. Shirin namu na yau zai dora ne akan hirarrakin da muka gabatar a makon da ya gabata game da taron daraktocin ƙananan hukumomi na bangaren noma na ƙananan hukumomi 774 da aka gudanar a Najeriya. A shirin da ya gabata kun ji tattaunawar da muka fara da shugaban kungiyar daraktocin aikin noma na ƙananan hukumomi 774 na Najeriya, Alhaji Idris Abubakar Bisanti, inda a yau hirar tamu zai dora ne akan matsalolin da ake fuskanta na harkar noma da kuma hanyoyin magance matsalolin. To wannan taro naku ya zo ne a daidai lokacin da gwamnati kama daga matakin tarayya zuwa jihohi ke ta yunkuri na ganin an inganta harkar noma. Kun gamsu da kokarin da gwamnatoci ke yi?
Gaskiya gwamnonin Najeriya suna kokari, sun nuna suna da son harkar noma, domin sun gane lallakan ba wata hanya da zai bunkasa arzikin tattalin Najeriya kamar noma. Mai shi aske ta surutunta, kowa sai da mai take, kuma ai sai ka koshi mutane su suka ce da ruwan ciki ake jan Najeriya. To in baka koshi ba, duk abin da zaka yi ba zai yiwu ba. A haka inda suke yayi
amma kuma ya kamata su dauki shawaran mu su kira mu ga shawara su ababe suna yi suna da kwazon yi amma ba su san inda za a yi shi tafiya daidai ba kuma masu ba da shawara a lokaci saboda su employee ne wayannan gwamnati da SS ko kuma APS din su ba su ga ma gwamnati gaskiya al'amarin gwamnatin nasu ne me mu mu da muke kasan kasan na harkan noma mu muka san harkan noma na sun ne me mu mun ba su shawara in ba haka ba a inda suke da kwazo akan noman nan inda sun neme mu tun da safe da aushi na
wani irin matsaloli ne ko kuke gani ake fuskanta
babban matsalan da ake samu a harkan noma shine duk abin da gwamnati suke yi suna kashe kudi suna kashe biliyoyi saboda soyayya mutanen da suke zukatan su saboda soyayya noman nan da suke zukatan su bai kaga manomi babban matsalan kenan bai kaga manomi kuma in aka tambaya sai a ce an kai musu mutum da ke yake Niger kamar yanzu gwamnatin Niger yaushe zai iya biyin sa sai ce ya je kauye sani kuma wanda ake ba su amanan nan ba su kaiwa illa local government ne kawai gwamnati zai iya hukunta shi ya gaya mai cewa wannan abun na baka kuma ka bani list wanda aka ba kuma dole yayi shi in ka duba cikin al'amarin ma dan local government yana da tsoro da an bude mashi ido wallahi duk abin da gwamnati ke so haka zai kuma shi is banded by the ethics na agricultural production to definitely in nan ne aka bar sawu barin local government a baya ga harkan noma da ake shiryawa it's nan ne aka samu akasi da za a gyara wayannan local government manyan local government kira su ga shawara su ba da shawara inda za a tafi da al'amarin nan wallahi da an shawara
yanzu kokarin da gwamnati ke ina dawo wa local government karfin su na tsarin mulki kana ga zai taimaka
to yana iya taimakawa eh in yana iya taimakawa in aka samu chamomi masu nagarta domin ai wai na baka kudi bane ma in na baka kudi kuma baka ga ka an fadi da kudin ba ai yana an samu chamomi wanda ma akasarin kowa gidan kowa fa manomi ne a Najeriya daga baya aka samu magana aikin gwamnati aka samu magana kasuwanci aka mana wannan duka amma ka samu wanda yake mulkin local government manomi na ma shi bai ma supportin harkan noma kuma su suka fiya in aka samu wanda suke da zuciyar noma da kuma za su tafiyar da harkan noma su ma su supportin harkan noma kudin na zai tambaka musu ba wai za a ba sako musu kudi bane su kwashe su je su gidaje in da su za su haka ba su fuskanta abinda talakawa su ke so a yi daidai harkan noma da ya taimaka
Professor Hassan Alhaji Muhammad shehin malami ne daga Jami'ar Tufa Balewa kuma masanin yanayin kasar noma kuma ya bayyana mini irin matsalolin da ake fuskanta da kuma matakan da manoma ya kamata su dauka domin samun amfanin noma mai inganci
to abinda kake yi yau gobe kana yi frequently kuma baka inganta shi ba ba za ka samu abinda kake samu da ba akwai decline ko kuma muna kira shi soil degradation to wannan soil degradation shine ba ma so because in mu fara samu soil degradation there is likelihood cewa ba za mu samu yield da muke samu yanzu ba so shi yanzu shine muke advocate cewa mu samu soil health
to an yi magana batun fasaha nan na inganta iri wanda manoma sun dade suna tsoron shi kai ya kaga wannan sabon tsari na genetic ko GMO
na'am actually gaskiya ba abin tsoro akan shi abinda ya kamata su researchers da directors da an muyi magana da su jiya su ne za su kai wayannan maganganu da mu yi jiya da manomi su waye da su cewa abinda suke tsoro akan cewa in sun sayi GMO seeds ba za su sake that is in misali kaman bana shekara mai zuwa in sun shuka a wajen ba zai tsira ba wayannan maganganu duk kariya ne the only reason shine wayannan GMO seeds ba only GMO seed ba improved varieties in ka shuka shi this year wannan bana in kana so ka samu abinda ka samu bara ka sake sai ka sake sai yiri in ba haka ba in ka shuka abinda ka shuka bara ba zai ka baka abinda ka samu na bara ba that is the only problem amma zance cewa in ka shuka badi ko kuma in ka shuka next year ba zai fita ba duk wayannan kariya ne kuma mu gaya musu cewa abinda ya kamata su ne za su je wajen manomi su gaya musu duk maganganu da mu yi da su secondly ya kamata mata su yi a plot demonstration trial wanda zai kawo gonakin na gojin in manomi su gan gojin na gonakin na gojin za su yi a gan cewa maganganun da suke cewa wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba duk wayannan shot zai share so ba abin damuwa kuma ba abin tsoro a cikin GMO seed the reason of bringing it is to have high yield a samun amfani mai yawa
Haji Hafsat Gobu Muhammad na daya daga cikin daraktocin noma daga jihar Neja da ta halarci wannan taro kuma ta min karin haske game da kokarin da ake na inganta noma a jihar su ta Neja.
Alhamdulillah, a gaskiya wannan taruwan ya kara mana karfi kwarai don gwamnatin Neja manomi ne don sunan da ya ansa duk kowanne sashi kake dole ka anshi noma don ya taho ne da kuzari da karfin tallafa manomi dake karamin hukuma cancan kasa wanda ba su da karfi direct a tallafa musu. To a gaskiya gwamnatin Neja ya zo da shirin noma ne don babu wani kariya a cikin kasa sai noma. Dogaro akan noma shine dogaro akan arziki da lafiya. To gwamnatin kan ya zo da shirin haka kuma yana tafi haka don ya fito da tsarori wanda muke ganin nauyi ne ga manomi musamman tallafa musu da kaya a cikin sauki kuma ba da waɗannan kayayyaki na noma akan lokaci yana tallafa mana kwarai da gaske don naga bai wuce sati daya ba da muka taru akan noma na rani. To tunda ko har muka ga an yunkura ana shirin noman rani a cikin damana to mun san cewa kayan nan zai iske mu kafin ranin nan ya to shiri kafin lokaci a noma shine kyakkyawa don noma yana da lokaci da an kure lokacin da za a yi sai kaga an samu matsaloli na tawayan abinda za a samu. Gaskiya gona baku muna munna kuma muna farin ciki da tsarin da yazo mana da shi da ayyuka da yake gudanarwa akan manomi da yake karamin hukuma.
Masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yau a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email.
To sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina wanda yace salamu biyoyi Hausa dangane da batun sabon tsarin haraji da shugaba Tinubu yake neman amincewar majalisa. Talakawa mu ci gaba da nuna kin amincewar mu ga ɗan majalisun mu da muka tura domin wakiltar mu domin sabon tsarin harajin tattare yake da matsaloli musamman ga arewacin Najeriya. Muna fatan Allah ya kawo mana mafita. Amin. Sai sakon Sani mai langalange wa Yauri wanda ce albarkacin ranar duba halin da masu bukata ta musamman suke ciki wanda ke gudana a yau. Muna kira ga mahukunta da su lalubo hanyoyin jawo masu bukata ta musamman a jiki ganin cewa da dama daga cikin su ba sa iya dogaro da kawunan su. Da fatan Allah ya sa a dace. Sai sakon Muhammad Saliu Kauran Namo da jihar Zamfara wanda yake nuna turjiya ga kudirin dokar harajin shugaba Tinubu da wasu gungun yan majalisa daga yankin arewa suka yi abun yabawa ne mutuka. Muna kira ga sauran yan majalisa da suka fito daga yankin masu goyen bayan wannan kuduri da su gaggauta janye duk wani goyen baya da suke baiwa kudirin dokar mai cike da cece-kuce domin kaucewa fushin al'ummar da suka aika su majalisar.
To madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kadan daga cikin labaran duniya.
Yau talata jami'an Falastina sun ce fata da kungiyar Hamas na dabda cin yarjejeniya kan shirin gudanar da ayyukan tafiyar da yankin Gaza bayan yaki. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar fata da ke mulkin wani bangare na yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye da kuma kungiyar Hamas da ke rike da yankin Gaza tun shekara ta 2007 tare da naɗa wani kwamiti mai kunshe da ƙwararru 15 masu zaman kansu na siyasa don gudanar da yankin zirin Gaza. Jami'an sun ce shirin zai biyo bayan yarjejeniyar na tsagaita wuta da Isra'ila. Tattauna da kasashen Amurka da Masar da Qatar suka yi na tsawon watanni da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza har yanzu ba ta cimma matsaya ba tsakanin Isra'ila da Hamas. Ministocin kungiyar tsaro ta NATO sun bude tattaunawar kwanaki biyu a yau Talata a Brussels don nuna goyon baya ga yunkurin kan batutuwan da suka fa daukar hankali yayin da kasar ke fafutukar kare kanta daga mamayar Rasha da ta fara kusan shekaru uku da suka gabata. Tunda dai kasashen kawance suka yi alkawarin bada tallafin miliyoyin daloli a wani sabon tallafin soji ga wannan tarukan da suka hada da sabon zagayen taimako daga Amurka da Jamus.
Masu sauraro da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su, musamman Sarfil Hashim Jumal da ya karanto labarai, da kuma Fiona Nanjudu wa Mai da ta bada umarni, sai kuma editan mu Mahmud Lalo da mai injiniyar mu ta yanzu Kela. Ni Muhammad Hafiz wa ballake cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.